Dawuri
daga muryar Amurka a Washington DC.
Wannan sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin mu 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Litinin 23 ga watan Yulin shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda a yau zamu yi magana ne akan nauyin da ke tattare da tara iyali.
To me mutane suke gani akan wannan batu? Mun samu sakon Abubakar Madi wa Mudi Tsafi yace salamu yau da gobe. Tsarin iyali abu ne mai kyau da zai taimaka wajen samar da ingantacciyar zuriya duba da irin halin matsi da kasashen mu suke ciki. To baga wannan muna kuma tafa da cikakkun amsoshin tambayar da muka din kuka amsa mana a shafin mu na Abuta, sai kuma tattaunawa da malamin addinin musulunci domin mu fahimci shin ina wannan al'amari ya dosa ne na maganar tara iyali a cikin al'umma.
To yanzu mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na Abuta cewa wane nauyi ne ke tattare da tara iyali da kuma haƙƙin da ke rataya a wuyan magidanci don samar da al'umma na gari?
To sakon nan ya fito daga Yunusa Ibrahim yace a fahimta ta idan har Allah ya wadata babu laifi ka tara iyali masu yawa, amma idan kai talaka ne yin hakan kuskure ne domin daukar nauyin su ta fuskar kula da su zai yi wahala.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Buhari ya guru inda yake cewa hakika wannan zamani yana da kyau mu kayyade iyali domin basu kula yadda ya kamata, ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai Umar Adamu Katagum yace idan har kana da wadata babu laifi ka kara mata masu yawa ko iyali don samun zuri'a mai yawa, amma idan har baka da wadata yin haka kuskure ne domin zai yi wuya ka iya daukar nauyin su ta fuskar yi musu tarbiyya da ilimi da dai sauransu.
To sai sakon Rulwani Ibrahim London Uba Adamawa inda yake cewa salam yau da gobe. Ni kan bana goyen bayan jibge yara barkatai kuma babu halin kulawa domin kowane yaro yana da haƙƙin sa akan iyayensa.
Wanda wajibi ne ba haka yake. To sai ka dora digaga dan fulanin warji yace salam, hakika ya kamata duk wani magidanci ya tanadi wani abu kafin ya aure.
To sai Musa Hadarin Asuba da magaran inda yake cewa hakika da farko dai ya kamata a samu mata ta gari, sannan a shirya rayuwar domin a ba wa yara ingantacciyar tarbiyya tare da kulawa da lafiyarsu, sannan uwa uba kuma a ba su ingantacciyar ilimi. Matukar akai hakan to insha Allah za mu samu al'umma ta gari.
Jafar Muhammad M Jada yace salam yau da gobe, fata na gari Bahaushe yace lamiri. Shakka babu haƙƙin magidanci ne ya ba wa matarsa kulawa da ciyar da ita, idan da yara wajibi ne a tarbiyantar da su, a koya musu halayya ta gari ko na gari, sannan a yi musu sutura.
To sai Ali Gumel inda yake cewa Allah ya bamu ikon sauke nauyin da ya dora mana.
Sai kuma Yakubu mai Bauchi Rishi yace salam yau da gobe, yawan aurace-aurace da mutanen arewacin Najeriya suke yi shi yake sa nauyin iyalai yake hawa kan mutum. Ana dogaro da hadisin nan mai cewa wai ku hayayyafa a ranar alkiyama mu yi alfahari da ku, Allah ya kyauta ku tashi lafiya. Wannan shine ta saba mu tattauna da malamin.
Haka ne kamar wanda ya tabo daidai maudu'in mu na yau kenan. To sai Yahya da No Azare da Princess Ibn Abdullah Azare inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika yau kun tabo mana inda yake mana kaikayi domin akwai dimbin magidantan da ba su daukan nauyin iyalin su.
haka yake. To sai Musa Maina Kandilla Bukar yace tare suka hada wannan sako da Malam Bako Umara Kandilla, suka ce assalamu alaikum VOA yau da gobe, tabbas akwai nauyi amma muna addu'ar Allah ya sassauta mana.
To amin amin. Sai Abban Ramlat Katai, Allah sa na fada wannan sunan daidai, inda yake cewa a gaskiya nauyin da ke kan iyaye shine ciyar da iyali da ilmantar da su da ba su kulawa akan zamantakewa a cikin al'umma dan ganin ba sa mu'amala da gurbatattun mutane.
Sai kuma Adamu Sabiu Wangara yace salamu yau da gobe, hakika harkar iyali abu ne da ya hada da tarbiyya da ma sauke kowane irin nauyi dake kan magidanci.
To sai Aminu Fatakai Ringim inda yake cewa adalci shine mataki na farko, hakika zai sa mu samu abubuwa daban-daban wajen yin adalci.
To sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran yace to yana da kyau dai mu kula da lafiyar iyalanmu da kuma samun musu abinci wadatacce mai gina jiki. Ni ina ganin tare iyali ba matsala bane muddin muna kula da su.
To sai Umar Abdullahi Gambaki, Allah sana fada wannan sunan daidai, inda yake cewa salam yau da gobe, hakika akwai nauyi mai yawa akan mazaje da su tara yara da iyalai mai yawa, kuma babban nauyin da ya rataye a wuyan su shine bayan ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sai kuma ba su tarbiya ta gari. Nagode ku huta lafiya.
To mu wa mun gode. Sai Abdullahi Laki Funtuwa yace yau da gobe tabbas akwai nauyi mai yawa akan namijin da ya tara mata, saboda ya zama wajibi a tara yara. Sai dai idan da wadata babu matsala, idan ko babu wadata to akwai matsala.
To sai Adamu Sabiu Wangara, kamar mun fado wannan sakon ko?
Ina ga mun sai ki karanta mana
sunan Adamu. To bari na karshe shine na Muhammad Musa Damban, inda yake cewa muna kira da iyaye magidanta da su ji tsoron Allah, su dinga daukan nauyin da Allah ya daura musu.
Haka yake. To mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni, a kuma biyo mu a cikin shirin. To yanzu ga kafin mu je ga Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin Sultan Road dake Kaduna a Najeriya, bari mu fara da masu fashin baki ko mafashin baki, wato Dr. Ahmad Ahmad Abubakar. Dakta, barka da warhaka. Yawa, kana jin mu sosai? Ah, to ina ga kila
sai an ƙara lalubarsa.
To amma kin ga maganar da suka yi cikin masu sakonnin nan, yawanci in kika kula maganar da suke shine abinda suka raja'a shine idan kana da wadata ba laifi bane, idan baka da wadata akwai matsala.
Akwai matsala.
To wannan ce tasa zamu ji ta bangaren shi yanzu kamar mai fashin baki din nan. Shin yaya abin yake a zamanance ko kuma a yanayin zamantakewar yau da kullum? Kafin nan Ahmad Dakta ya gama farfasa mana bakin nan na cewa yaya zamantakewa, yaya tarbiya, ba ta bangaren addini ba kenan, ta bangaren
al'adance da yau da
kullum. Daga baya mun gama da Ahmad zamu koma ga malami shi ko mu ja addinance. To assalamu alaikum Ahmad.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Yawa,
barka da shigowa wannan fagen.
Gani ga daula. Wallahi lafiya. Alhamdulillah. To ka ji magana da muka tabo, magana ta nauyin da ke biyo bayan tara iyali da tara matan da ƴaƴan da kowa, wani nauyi ne a zamanance ko kuma a idan rayuwar yau da kullum ta al'umma yake biyo baya? Me zaka ce mana kafin mu je ga malamin addini?
To ya
Mala Ahmad bari mu dan kana jina Mala Ahmad kana jina bari line ka yana wani iri kaman bai da kyau bari mu sake lalubar ka bari mu dan je mu dan shakata ka dan sai mu lalubo ka mu ga ko zai fi clear yau
kana na go da tambaya menene ya samu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya nace ka ne kan ka za ka tambaya wallahi za mu shawuya mun so ko za mu daina shawuya ne kun muke a kan gaba al'umma nan su je ku bibiya ka shawara gare mu ɗan uwa na ga yadda za mu yi ku zama a takamu ɗan ka fata addu'a za mu yi ku kai mu sake shugaban mu ni na ce sake ba ya yi
To gaskiya mutane ku ba da kunnuwa gashi muna ta magana ko yau. To Mala Ahmad bari yi magana yanzu mu ji ko yafi na da fita daidai?
Assalamu alaikum.
Yau yauwa to wai ta Bahaushe dama sarki a jaki. To muna jin ka ci gaba da bayani kafin lokaci.
Ne magana ne ce a shi gari duk lokacin da aka ce gari gidaje ne suke yin gari. Gidaje ne na mutum da shi da matarsa da ƴaƴansa. Irin wannan daya biyu uku ko guda ne ne suke sa a samu gari. Shi kuma gari yana dogara ne da abubuwan da suke samar wa kanku ko kuma za su kai wa kanku daga wani gari ka ciyar da kanku. So idan ya zamana kowane gida suna da bukata ta abinci, bukata ta abin sha, bukata ta lafiya, bukata ta sutura, da bukata ta kuɗin gaba. Sai zamana kai abin da kake nema a harkar kasuwancinka ko a harkar aiki, kullum akwai abin da ake cewa income yana shigo maka kuɗin da yake shigo maka a kullum, ko kuma kuɗin da yake shigo maka a gashin wata albashinka kenan. Sai idan bukatar da kake a gidanka ta fi ƙarfin kuɗin da kake samu a rana ko ta fi ƙarfin kuɗin da kake samu a wata, to akwai clash, akwai matsala,
akwai karo, an samu karo.
Idan ka tashi da kai da ƴaƴanka da matanka, shi zamana abin da kake samu na kasuwancinka ko na albashinka ya fi ƙarfin buƙatarka. Za ka samu kana cin abinci na daidai, kana zuwa makaranta na daidai, ƴaƴanka suna zuwa makaranta mai kyau, sai wata lalura ta zo ta kai ka asibiti an lura da shi ba tare da matsala ba. Kaga wannan mutumin da ya tsara kuwa kansa rayuwa kenan, yake yin komai da planning, yana tsara abu, yana yin planning abinsa. Amma matuƙar kace ba za ka yi planning ba, za ka yi rayuwa ne ta kaka.
Shi kansa addinin ai tsari ne.
Kullum kana cikin neman bashi, kullum kana cikin rigima da kai da mutane, saboda mutane suna yin abin da ake cewa kan kai. Baka da gashin wanke kai ka zo ka
abin.
Baka da gashin wanke.
Ka san abin da albashinka bai wuce 30,000 ba, ka tara mata biyu, mata uku, mata
goma,
ƴaƴanka sama da 5, 10, 20, sai ma ka san ka ɗauko kanka aiki.
Galiba
gamo. Za ka ga albashin watan ba ishe ke sai abincin wannan watan
ba za ka biya kuɗin makaranta.
Watan ba za ka biya ba.
Bare su tura.
Kullum ana samun nauyi da ba shi da yana taruwa kanka. Shi ne daga an zuwa yin sallama a gidanka sai ake ba ka.
Kafuya.
Ba ka san kanka da nan bare su sanje ka.
To amma a bisa yanda kuke tsokacin al'amuran yau da kullum, wannan al'ada yawanci gaskiya ko mun ki ko mun so zamu ce ta yi katutuwa a arewacin Najeriya. Me yake babban matsalar mu ne? Mun san cewa addinin musulunci akwai tsari, addinin kristanci akwai tsari, kowanne addinan nan akwai tsari.
Bangaren addini bane babban matsalar ya shafi economy ne na
tattalin arziki
yadda muke tafiyar da rayuwa ne a canja.
Yawwa.
Kowa yana kauye, yana yin noma.
Yawwa.
Karfin noman ka shine karfin iyalinka. Ka san abin da ka noma. So da haka idan kai noma ka samu abinci mai kyau, sai ka je ka karo aure, sai ki hayayya ba. Yaran ta idin gidmo su zo gona su dinga taya ka. Kuma ko wannan al'adar sai muka hada ji. Muna da yawan auren mu, muna da aiwar ayyan mu, amma muna noma da zamu ci da kai. Sai sai zamuni yazo, duk mutanen da suke kauye su suke dawowa baji. In ka dan kunni ba noma za ka yi ba. Sana'o'i ne kanana kanana. Ko kuma aikin gwamnati ne wanda albashin ka dan ne titi ne bai tashi kara kariya ba. Kuma sai kace eh lalle sai ta irin wacce rayuwar auren nan jewa.
Da yawa.
Ka haido ka hayyaje ba. Duk wani zancen addini su tsala mutane ana alakanta addini ne kawai don ayyukan abin ado ko kuma don a samu izini ko a samu
excuse. Amma
babban abin mu na mu mutanen mu shine wacce al'adar da muka saba da ita da sai ka yi noma kana da arziki
sai ka ajiye abinci har shekara
za a baka mata
sosai
yadda za ka zo baka da arziki ko za a dauma ka
ko a gaba ka iya noman komai. Kai gindumi shi zaka zauna
ba za a baka mata ba ba wanda zai baka yanta amma
ne da ringa wani alan kosa
muna rayuwar ƙaryar banza ƙaryar wofi mutum yana leburanci yana makin jama'a office sai zo da yace shi babban ma'aikaci ko mutum yana kantin fori ko kasuwar kuri
yana da kon kaya
yakin mu na arewa sai sha shadda dale dale ije gidan
yace mu ne manyan ɗan kwari ɗan kantin kwari
aro kaya
ko kuma hau irin dan mashin nan da ake ce masa
wayo kudina wayo kudina
a rubuta so mutanen yanzu ƙarya ce take jawo ba ka da source of income
hanya samu kudin shiga
ba hanyar da kudin za su dinga shigowa ko kuma kana da ita amma sai kanka ka san albashin ko kuma kudin ka ko jarin ka baya ba ta kudin da za ka rike mata da yawa ko kuma kanka ana sa wa
kai don to Amin kafin mu sallama da kai bari mu je bangaren
kudin da kake da shi ƴaƴanka ma bai isa su je makarantu ɗan ƙananan makarantu da suke ungoku ba amma sai ka je ka ce sai ka karo auren kuma sai ka taya jaba a ga ce ka tara iyalin da za su
ba kamar iya kai su makaranta
ka wadatar da su abinci ba bare makaranta mai kyau yadda ya da suna tawatan gari
ya to yanzu kafin mu sallama da kai yawa rife mana dama na ƙarshe nake son in ji idan muka tara ƴaƴan suka fi ƙarfin mu muka kasa tarbiyyar su muka kasa kai su makaranta menene yake samun al'umma sakamakon wannan abin da aka haifar a takaice cikin minti
wato kowanne mutum ya aula akan kansa idan ka bar ƴaƴanka baka tarbiyyantar da su ba to ba ka kula da su ba baka sa su makarantar da ta dace ba tabbas su suka zama ƴan iska za su addabi gidanka za su addabi makotanka za su addabi layinku za su addabi unguwarku za su addabi garinku a ƙarshe za su zo su addabi al'umma gaba ɗaya saboda duk lokacin da ka bar yaro bai da wani abu yi an ce an idle man is a devil workshop duk lokacin da ka bar yaro ba ka tashi makaranta ka ba shi ilimi mai amfani ba zai amfani da wannan kokoliyar tasa yana yin wasu tunane-tunane na banza tunane-tunane
da kama tasha
matsala kuma musamman yanzu da ake yin shaye-shaye da gaba ɗaya tarbiyyar mutane ta lallace tarbiyyar gida ɗaya ta lallace ita za ta haɗa tarbiyyar unguwa ta lallace idan aka samu unguwa ta lallace tarbiyyar ta shi ne za ta ga gari ya lallace idan aka samu gari suna da matsalar tarbiyya ƙasa ta lallace
ƙasa ta
baki ƙasa ta lallace al'umma ta lallace
an samu matsala to mun gode sosai Ahmad Abubakar Dakta a gaida gida da iyali yawo madalla Allah ya saka da alheri to kai tsaye muna tare kuma da tunda mun tabo bangaren abin da ya shafi masu fashin bakin al'amuran yau da kullun muka ce to ya kamata mu tabo wancan malami ko
malamin addini ba malam Usman Ibrahim limamin masallacin Sultan Road dake Kaduna Najeriya to bari mu ji ta bakin shi ta bangaren addinin musulunci
haka to barka da warhaka malam Usman
na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
yauwa barka ka dai muna nan muna ta fafatawa
ina cikin kwariya kuma
yau lafiya lauga yau ni da Daula muke gabatarwa
oh kai da
daula lafiya la wallahi kana jin mu sosai
ina jin ku kware ina kai zuwa amma ya buke
yau lafiya la wallahi yawa mallam mallam kaji dai magana da muka tabo maganar nauyin da ke biyo bayan tara mata da ƴaƴa wanda kuma yana ɗaya daga cikin takamar mutane da yawa a arewacin Najeriya musamman na cewa mu tara iyali alfahari da mu ranar lahira manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tara iyali mun manta da duk wani abu da ya biyo bayan wannan me zaka ce a musulunci
bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi ya yankuwa
musulmina alaikum salam
Allah ki hada mu a wannan makaranta ta Voice of America don makaranta ce
ko godiya
ana ilimantar da mutane kware a wannan makaranta abinda zan yi bayani a takaice shine malamu mutane na daukan wannan maganar suna amfani da ita suna jingina ta da addini ma'ana na farko babban magana shine a ce mutum idan ya tara iyali ya tara iyali annabi zai alfahari da shi ranar gobe kiyama to annabi sallallahu alaihi wa sallam shin zai alfahari da mu ranar kiyama mai zama yuyu ba mu da tarbiya ba mu da da'a yanzu zai alfahari da mu ranar gobe kiyama ba zai alfahari da mu to abinda ke faruwa haka da zai samu lokaci dole sai ma shi kansa ubangijin da ya halice mu shi ya tsara mana rayuwa shi mana family planning ina fata kun gane shi mana family planning
tsarin ainihin iyalin yanda zan yi
yawa yake fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i masana wa thulatha wa ruba' fa awri abin da yake dadi ne daga mata ya fara da biyu uku sai ya zo hudu kaga daga baya sai kuma daya ashe kenan kowa ana lura da yadda zai iya tafiyar da al'amuran rayuwarsa ta gidansa ne ba zai yi ba yau kana da baka jagwargwadon abin da Allah ya hore maka na rayuwa kai muqaddara kai ma sun gani ko kai kilina ne yau da rashin kai yana da mata daya kai ko kuma biyu kai ka ce za ka yi mata hudu to ɗan uwa a wannan zamanin don kar mu ɗauki musulunci wai addini ne ba kauye ba na zamani ba ne addinin mu na tafiya da zamani ne don haka sai ka duba abin da ubangiji yake baka a rayuwarka kuma sai ka aure abin da yake daidai da rayuwarka musalan rayuwarka ka zauna da mata biyu ne ka auna ka ga za ka iya masha Allah sai ka auri mata biyu a dan ba aka samu mata ƴaƴa goma alhamdulillah a'a baka fi karfin kai mata biyu ba ɗaya ce to ka tsaya a ɗayan nan ka tsaya nan gwargwadon nan domin kar ka haifi ƴaƴan da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce mata kur wannan abin da kuka yi bi dace ba to kaga wannan
ba ai ba kenan
sai ya tsara mana family planning ba wai su turawa ba ne ko likitoci ba ne ina fata an gane
kwarai kuwa
yanzu ba abin da zai baka dame ka musamman mu kasar mu ta Najeriya yadda muke a ciki yau sai kaga mutum yana da mace daya a Badarawa sai tana unguwar sarki sai tana unguwar Kanawa
sai tana can kuma ji gidan haya
wace a kwana biyu wani mayan bai ga ƴaƴan ba a kwana uku bai gan su ba ina magana tarbiyya ana
malami
babu
akwai tarbiyya ana yin na zai gan su ya ji su tarbiyya cikin makarantar da zai abin nan ɗauki ya gagara sannan kai su sana'a ma yanzu duk inda za ka yaro sana'a sai ce ka ajiye wani abu to ba ka da abin da za ka yi nan amma kana alfahari a cikin abokai ni ma ta na hudu ƴaƴana 20 da kaza amma ta tasa tarbiyyar su ta sasa kulawa da su sun zama a ba a unguwa sannan kowa yana jin damuwar haushi ta haifi waɗannan ƴaƴa baka kula da su ba suna tunanin gobe kiyama yaya za ka yi ka kare kanka gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyya dukkaninku makiyaya ne Allah kuma zai tambaye ku akan abin da ya ba ku ciwo tsakaninku da ƴaƴanku da Allah ya ba ku to ashe idan muka duba nan sai mu tsaya gargwadon inda Allah ya tsaye da mu ma'ana kowa ya ɗauki level ɗin ko inda Allah ya tsaye da shi domin kar mu je gobe kiyama annabi ya ga al'umma da yawa zamanan da yawa
amma
yi waɗannan al'umma ta ka sun canza ya rasulullah domin an yi ba yawa zama irin yadda kai ga ku ba
subhanallah
ina fata ana
kware kuwa
dane kuma
an yi ba ai bakan akai haka
yawwa kaga an yi ba ai ba kenan to wannan shine muke son dan uwa musulmi su gane ba mun hana cewa ba inda musulunci yake kar a haihu amma ya yarda ka lura sai ai musulunci ma ya zo mana da azumi ai azumi shine cewa ma ya nuna maka mata daidaita iyalanka duk iyalin ka ta samu hutu ko ba haka bane a samu dan interval dan shayinka da waɗannan yayan abinda musulunci ya nuna kenan kuma wannan da aka haifa ya samu ne karfi sannan wani ya biyo baya
wato kaman bada wannan tazarar da yake nan
yawa to kaga ni musulunci da zo mana da wannan fa ba wai turawa bane ko likitocin zamani bane a'a mu ne addinin namu saboda addinin namu ba ba kauye bane addinin namu tafiya yake da zamani ina fata ana
fahimta ga Daula na ma za ta tambaya
na'am
Daula tana tambaya
mallam nace wani bayani zaka iya ma masu sauraron mu na akan yanda suke cewa wai akwai hadisin da Annabi yace idan talauci ya dame ka kana da maka dai ka kara aure in ya ci gaba da talauci
sai
ka cike hudu
a wannan hadisin ba haushe ne kawai da yana son ya rika kara aure ba abu
ba hujja a musulunci kenan
ba wani hadisi da yake da wannan eh tun musamman hadisin da kin fahimta ne hadisin yau Allah ne yake yana kin kuje aibikum ila tahalika kar ku je fa kan ku zuwa ga halaka ya za a yi abincin da kake farma da shi baka biya kudin haya ba baka biya kudin makaranta ba abinci kana samu da kyar kuma ka je ka tsara ka kuma ta matar kila ma ba zan rati da ya'ya biyar ya za ka ka tafiyar da rayuwarsu
eh aiki ya zo
ita ta wannan ba daidai bane eh ba musulunci bane kuma wannan
kai ka
cewa ake da musulunci a kawo shi dan a faranta ma kuce ya faranta ma
kai
ka tawili dan ya ci gaba da rayuwa da yake
so yake so to eh Malam Usman yawanci yanzu misali a bari mu baka cikin minti biyu mu ji wani sako kake da shi ga mutane musamman mutane ƴan arewacin Najeriya wanda wannan matsala anan teka tutu mun toshe kunnan mu in muka je ko a irin shafukan abota na sada zumunci irin su social media dinnan zaka ga in akai magana akan haka sai zage-zagen zaka kila a sakonnin mu ma sai da wani yayi zagi eh da turanci yayi mana dogayen bayani cewa ai duk mu muke jawo kanmu wane ne me zaka ce wa mutane a Najeriya
kito gaskiya a takaice malam Usman da sauran al'umma da suke fahimta ne to Allah hankulan mu su dawo jikin mu mu san me muke ciki mu san kuma wani hali muke ciki sannan mu duba ne addinin da ya tsara mana domin addinin mu addini ne tsaftatacce addini ne wanda zai tura mutane zuwa ga halaka wajibi ne
ya gare ta bari aikin
muhalla ce da shi
sosai
isa gashi ya suna ta tasowa babu abin yi kaga daga nan sai saki ya tafi daga
shi yanzu yanda nan a kashe can ana talaka mutane
a kai su kawai suna halaka mutane su kansu ba san me yasa ma su halaka mutanen ba kawai san wani abu da za a dan ba su kaga wannan ba karamin illa ba ce gaskiya
to mun gode sosai
arewacin kasar mu ku gane wannan dabi'ar din ta ba ma za mu ci hausa ba yanzu kuma kasu duk kin dauki irin wannan dabi'ar
to Allah ya saka da alkhairi malam Usman
Allah ya saka da alkhairi
mun gode sosai malam Allah ya saka da alkhairi mun gode da lokacin ka sosai sosai. Malam Usman ya yi bayani sosai daga shehar Ahmad Abubakar Dakta a zamanancen da kuma addinin duka an kawo da fatan wanda aka yi abin don su sun ji kuma da fatan Allah ya samu amfana daga cikin wannan tattaunawa.
Yau
to yanzu kan a madadin
Daula Salim
sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Daniel Usman Ahmad Kabara a Washington DC ce cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share.